السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شي قبل تفسير القرآن من جرما لقى وانا مسلاتين ايزي لا يببان دودو مكيرا كدونا وانا شيني مجلسانا أشرين كينان دقى سيكين زمان دا مكان تفسير القرآن لقى وانا مسلاتين كما أجي من قرن تتنبيوي دعا كربوتو تحنير اسمي أيو كما إن شاء الله دا مكرن تا أبن دي سوقع na tambayoyi da aka rubuto ta hanyar WhatsApp. Hakika tambayoyin da aka rubuto ta hanyar WhatsApp ba za su kasa da tambayoyi 50 ba, wanda ba za mu iya karance su duka ba. Iyaka dai za mu karanta abin da ya tsawaka, sai a yi haƙuri da mu a haka. Tambaya ta farko, mai tambaya ke cewa assalamu alaikum. Don Allah malam, ina da tambayoyi guda biyu. La'alla mai tambayan mata ce, ta ce in mata na sallah a jam'i za su dinga haɗa sahu? Mace take tambaya, idan mata sun zo masallaci za su yi sallan jam'i, za su haɗa sahu kamar yadda maza suke yi, ko kuma akwai bambanci? Amsa shi ne ba bambanci. A maganan da ake na cewa idan mace ta zo za ta yi sallah, za ta haɗe ƙafafuwanta. Za ga duk mun taso mun jira haka ake yi, mata in za su yi sallah sai su haɗa ƙafafuwansu su matse. Wannan babu wani madogara a shar'ance, na nassi, na hadisi, ko Qur'ani, ko iyaka dai fatawa ce ta wasu daga cikin malamai. Amma hakikatan babu wani madogara mai ƙarfi a shari'a a kan cewa mace in za ta yi sallah za ta matse ƙafafuwanta. Da haka in ita kaɗai za ta yi sallah ƙafafuwanta a buɗe, in cikin jam'i za ta yi sallah za ta daidaita sahu yadda maza ke daidaita sahu. Na biyu kuma, in limami na sallah yana karanta sura, me mu ma mu ya kamata mu yi? In ya iya suran shi ma ya karanta a zuciyar shi tare da liman ne, ko ya shiru, ko zai iya addu'o'i? Amsa shi ne, in liman yana bayyana karatu, kai ma mu sauraro aka ce ka yi, kar ka ce komai, in dai a karatu ne na bayyane. Saboda haka ba a liman yana yi kai ma kana yi, wannan ba daidai ba ne. Mai tambaya na gaba ke cewa mai tambaya ce assalamu alaikum, ya ce malam mace tana iya yin shiga ta fitura wanda ita da mijinta ne ya kamata ta yi, amman sai ta yi ga waɗansu 'yan mata, 'yan uwanta mata, shin ya halatta? Ma'ana shiga irin na kunya, shiga irin wanda yake bai kamata wani ya gani ba ke tsakanin mata da miji. To sai malamin, sai mai tambaya ke cewa ya halatta mace tsakaninta da mata 'yan uwanta ta irin wannan shigar ta zauna? Wannan bai halatta ba, bai halatta ba, bai dace ga mace ta yi shiga ta nuna ainihin jikinta inda babu wanda ya kamata wani ya gani sai mijinta, ta zauna cikin 'yan mata 'yan uwanta haka. Wannan ba daidai ba ne. Waɗansu mata a makarantun boarding school ko a makarantun jami'a suna haka, su yi wanka su fito su shafa mai a gaban 'yan uwansu, wannan duk ba daidai ba ne, wannan haramun ne, da fatan za a yi ƙoƙari a gyara. Mai tambaya ta gaba, assalamu alaikum, don Allah malam, ina da tambaya kamar haka. Ina aikin agaji kamar ranar juma'a, saboda aikin yana yawa, kuma inda muke aikin akwai mutane waɗanda ba musulmai ba, to aikin yana mana yawa, wata rana ba mu samun sallah don tsara masu sallah. to yaya hukuncin yake ba ka da laifi yan agaji sun samu su bar sallan juma'a saboda su tsare rayuka da dukiyoyin masallata iyaka dai su shuwa gabanin agajin sai su kula idan wannan an sanya su wannan juma'an sun yi gadi ba samu sallah ba to wata juma'an a tabbatar an sanya su ciki yadda za su yi sallah da mutane waɗanda suka samu wancan juma'an su kuma su je su kare don kar a ta jera juma'o'i tana wuce 'yan agaji a wani tambayan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam mijina ne yana bani kuɗi misali naira 5,000 sai ya ce min in yi abin da ya kamata da shi sai ya ragu na yi uzurina da shi shin malam na yi sata ne a'a ba ki sata ba saboda wannan ainihin nafaka ce ya baka ta ainihin kifaya ita nafaka iri biyu ne da akwai nafaqatul kafaf akwai nafaqatul kifaya ita nafaka ta kafaf shine abinda miji zai bayar wanda iyakan abinda zaki ciki koshi kadai ne ya bada izini ki taba ne bai diki taba ne wani abu ba to wannan in yi saura zaki bayar amma mijin da zai zo ya ce me yake bukata nake bane ta ce to ni dai in aka ban 5,000 zai ishe ni da haka shi ya ba ta abin da zai ishe ta ne da haka idan ta ce fa ne da shi ta yi harkanta da sauran matukar dai an yi abin da ya dace kada ya ba da kuɗin da za a sai komai da komai sai kuma a zo ana maneji yara su dinga kwaɗayi a gidajen makwabta wannan bai halatta ba amma waɗansu da akwai mazan da su ba ta ce wa matansu ga abin da za su ba su in yana da mata biyu in ya je gidan wancan me yake so na ce fa ne 5,000 nake so in ya je gidan wancan me yake so na ce fa ne 6,000 nake so 7,000 nake so shi duk abin da matan ta kai mata kawai shi zai bayar da akwai irin waɗannan wannan ba laifi ba ne iyaka su dai matan kada dai su yi ɓanna shi kuma mijin ya yi ƙoƙari ya aikata adalci gwargwadon iko. Assalamu alaikum ya ce ga tambaya na a nan a kan shafa'i da wuturi ne idan mutum ya je tarawi zai yi shi ne ko kuma idan kana so ka tashi da daddare za ka yi a daren ko wajen tarawi amsa shi ne in ka zo tarawi in ka shiga kar ka fita sai liman ya gama gaba ɗaya har da shafa'i da wuturi kuskure ne nike wa kanmu mutum sai ya ce shi zai yi kiyamun laili in aka yi sai ya tafi ba zai tsaya ya shafa'i da wuturi ba wannan kuskure ne ya halatta ka tsaya ka yi shafa'i da wuturi a tare da liman kuma in ka koma gida ka ƙara nafilu saboda hadisin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kiyamun laili har wuturi ma ya yi bayan haka kuma yana zaune sai ya nafila raka'a biyu daga zaune a dinshi kafin alfajir ya keto wannan ya nuna cewa an fito ka sanya shafa'i da wuturi a ƙarshen dare amma in ma baka sa shi a ƙarshen dare ba to ya halatta kai wata nafila bayan shi to an fito ka sanya wuturi a ƙarshen dare to kuma sai ga wata matsala kana neman falalar samun wuturi ne a ƙarshen dare ko to ga wata falala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu man salla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila annabi ya ce duk wanda ya qiyamul laila duk wanda ya tarawi tare da liman hal liman ya idar da sallar to za a rubuta ne ya yi qiyamul laili gaba daya ka zo masallaci an yi tarawi zuwa karfe 9 na dare ka tsaya har aka gama da kai to za a rubuta ma ladan wannan dare ba kai bacci ba sallah kai ta yi saboda haka ko ashe gara ka tsaya a yi wuturin da kai yin wuturi tare da liman ladan shi ya ji ladan ka ce za ka ajiye wuturin sai ƙarshen dare shi in kai wannan da liman to Allah min ce maka ladan sallan ƙarshen dare ko ka yi bacci ba ka da matsala yana da kyau ɗan uwa a dinga yin wuturi tare da liman kada a dinga tafiya ana barin liman. Assalamu alaikum Allah Allah ya kara wa malam lafiya, malam tambaya ta yi ta ce, me ye hukuncin mijin da in ya dawo gidansa ba zai fara da ɗakin da yake ba, sai da na ɗayar, kuma ita ba haka yake mata ba, to wannan shi ne kuskurenshi. Kuskurenshi shi ne, ba laifi ba ne idan ka dawo gida gani girki, ka fara shiga ɗakin wancan, ka gaishe ta, ka gaya ya ta wurin da iyalanka, sannan ka koma ɗakin mai girki ka kwana. To amma idan girkin waccan shi ita ma ya zo, in ka shigo sai ka fara da waccan, yadda ka fara da waccan a can, a nan ma sai ka fara da waccan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake idan ya zo gida da yamma, sai ya kewaye ɗakunan matan shi gaba ɗaya. Idan ya kewaye ƙarshen station inda zai tsaya, sai ya tsaya a ɗakin mai girki sai ya kwana a nan. Da haka in kana da mace ma'ana sama da ɗaya, sunna ita ce idan ka dawo ka kewaye sauran sai ka zo ɗakin ƙarshe ka kwana. Shi dai wannan matsalar shi ne, in ya kewaya a ranar girkin waccan, to ranar girkin waccan kuma ba zai leƙa ɗayan ba, wannan ba daidai ba ne. Da fatan ita ma waccan ta duba ta gani, la'alla tana mai laifin da ba zai iya shiga ɗakinta ba ne. La'alla ɗakin nata yara sun yi fitsari, sun yi kashi, ɗaki yana zarni, yana wari, yaya zai ji daɗin shiga wannan ɗaki tsakani da Allah? Waɗansu matan ba su da adalci. Ita waccan ta gyara ɗakinta, ta tsaftace, ta fesa turaren wuta da turaren ruwa, duka gaba ɗaya ta feshe, ɗakinta na ƙanshi, ya mai gida ba zai shigo ya ce assalamu alaikum, an wani lafiya ba? Ita kuma wancan ranar girkin waccan idan mai gida ya zo, zai tara ɗakinta yana hamami, idan zai shiga sai ya toshe hanci. To waɗansu matan gaskiya ba su da adalci. Ita tana so ai kawai ita bari, ba dai yadda kishiya ba, ai sai ya shiga wuta, ai ɗan wuta ne kawai, duk yadda za a yi ta janyo mai laifi sai ta janyo mai. To mata ku dinga adalci tsakani da Allah, a dinga tsaftacewa. Babu mai gidan da zai shigo ɗakin shi ya kwana ɗaki na wari yana hamami, wani sai ya kwana a falo, wani sai ya kwana a masallaci. Mata ku gyara don Allah. Assalamu alaikum. Menene hukuncin namijin da yake da mata biyu baya adalci? Wannan yana cikin fushin Allah. Duk mutumin da yake da mata biyu kuma baya musu adalci yana cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala. To ina gani akwai tambayoyi da dama. A gaskiya tambayoyin da ban amsa ba, ba za su yi ƙasa da tambaya 50 ba, duka ta ɓangaren WhatsApp. In muka ci gaba da amsa su, ban san har sai yaushe ba. Ala ayi hal, wani tambaya ke cewa assalamu alaikum, ina so a yi min ƙarin bayani a kan zakka a tashi lafiya. To a taƙaice, a taƙaicen taƙaitawa, bayani a kan zakka. Nisabi na zakka ya kai naira miliyan 1,100,000 da ƴan kai ɗin ne nake ɗan tantama a kai, barin gani inda zan iya faɗan figo ɗin daidai. Nisabin zakka miliyan 1,184,000 da naira 640. Miliyan 1,184,640. Wannan shi ne nisabin zakka na kuɗi. Idan mutum ya mallaki wannan kuɗi kuma har sun shekara, shekara ta kewayo yana da wannan kuɗi, to zakka ta hau kan shi, zai cire 1/40 na wannan kuɗi gaba ɗaya. Daga nan wanda ya mallaki nisabi, nisabin ya shekara, kafin shekaran ta zagayo kuma sai ya samu wata miliyan 1 ko 500,000 ko miliyan 2, in lokacin zakkan shi yayi zai haɗe ne gaba ɗaya ya biya. Kar ya ce miliyan 1 ta shekara, 500,000 ba ta shekara ba, ita ma sai na jira ta shekara. Can kuma 300,000 sun zo bai shekara ba, sai na jira. To shi duk wata sai ya yi zakka kenan, in shekara ta kewayo. Wannan ba daidai ba ne. Zakka ana tsaye da wata ɗaya ya zamo shi ne watan ka na fitar da zakka a musulunci. Duk lokacin da wannan wata ya kewayo, shi kenan sai ka yi, sai ka fitar da wannan zakka bi iznillah. Banda wannan, mai tambaya ke cewa assalamu alaikum a don girman Allah ku amsa min tambayar nan wanda ba an tambaye su wallahi ba sai sun ce don girman Allah na amsa ba tambayoyin a yanzu haka daga tambayoyin na SMS da na WhatsApp ba su kasa da tambayoyi na WhatsApp sun yi kusan 50 SMS su ma ban san ko nawa bane banda wa'anda aka rubuto dan haka dai insha Allah za mu amsa daidai gurgudu wani irin ibadu ne mace mai haila za ta iya yi a watan Ramadan fatan za a sha ruwa lafiya daga kurmin mashi Kaduna mai haila za ta iya karanta Qur'ani ba tare da ta dauki Qur'ani ba mai haila za ta iya istighfari za ta iya salatin annabi za ta iya azkar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala za ta iya ayyuka na alkhairi ziyartar yan uwa ciyar da miskinai yawaita sadaka dan haka duka waɗannan aikace mai haila za ta yi idan tana yin azumi dan kar a tafi da lada a barta a baya mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam dan Allah wata sallah ce ba ta da ikama sallolin nafila ne ba su da ikama shikenan amsa saboda farilla ce ta da ake wa ikama wata sallah ce ba ta da ikama sallolin nafila ne ba su da ikama shikenan an gama tambaya ta biyu malam kwana 6 nake yin al'ada amma a wannan wata yau kwana 10 kenan al'ada ta ba ta dauke ba yau azumi 10 na sha dan Allah malam ya zanyi zan yi wanka ne in ci gaba da ibada koko ya zan yi amsa shine ta ce tana al'ada kwana 6 ta ce yau kwana 10 al'adan bai dauke ba yaya za ta yi tun farko ta yi sakaci al'adan mace in bai dauke ba abinda malaman fiqh suke kira da suna al-istizhar kwana 3 tana al'adan kwana 6 sai al'adan bai dauke ba to kwana 3 za ta tsara idan bai dauke ba bayan kwana 3 za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ta nemi magani amma ta ce tana al'ada kwana 6 yanzu kwana 10 bai dauke ba to ai har ta wuce kwanakin daga 6 zuwa 9 ne za ta tsaya amma ta kai na 10 ba ta tsalla dan haka nan an samu kuskure an samu sakaci ana binta ba su sallan kwana 1 ana ƙara kwana 3 ne sau ɗaya ba ana ƙara kwana 3 ba ne har zuwa 15 tana yin 6 bai tsaya ba ta ƙara 3 ya zama 9 bai tsaya ba ta ƙara 3 ya zama 12 bai tsaya ba ta ƙara 3 ya zama 15 bai tsaya ba sannan ke sallah wannan kuskure ne ɗan mata ku daina sau ɗaya ne ake ƙara istizhari sau ɗaya ne sau ɗaya za ka ƙara kwana 3 shi kenan daga nan sai ta nemi magani wannan ya tashi daga al'ada dama al'ada sunanta al'ada dan ba ta canzawa to yayin da canjin har ya wuce kwana 3 to ya tashi daga al'ada ya zama larura sai a nemi magani hakikatan ƴaƴanmu mata suna buƙatar ilmantarwa amma irin wannan halin da muke ciki ne yarinya ba ta san ya za ta tsaye da sallah ba yadda za ta tsaye da sallah ba ta sani ba sai wani ya fito zai nemi aurenta sai uban ya ce ba zai bada ta ba sai ta yi karatu kar faka ce wai karatun da uban yake so ta yi wai yana so ne ta fahimta alola ko sallah ko tsarki ko haila ko jinin liki wallahi ba shi yake so ba ba so yake sai ta san Allah za ta yi aure ba so yake wai sai ta huta takaicin ɗa namiji wai me ya huta takaicin ɗa namiji wai tana da certificate wallahi da akwai rikicin da aka taɓa kawo min daga wata jaha ba a nan jihar Kaduna ba ne rikici ne daga nesa ba zan faɗi sunan jihar ba aka kawo min gida rikici ya rinjaɓe tsakanin miji da mata suka zo suka same ni gida gashi-gashi na kira mijin ya taso tun daga jihar ya taho ita ma matan da iyayenta duk aka zo ne ta shari'a sulhu ya gagara ta ce to ita mijin ya ba ta saki ya ba ta takarda ya ce ba zai ba ta ba sai ta ba shi ɗan shi
inda ta kaita muku labari a takaice ranan da na samu na shawo kan mijin ya yarda za a raba auren muka zauna a gida aka raba auren aka bata takarda wallahi abinda ya bani mamaki ana bata takarda da mijin da abokanan suna tashi suka fita sai ta miƙe tsaye sai ta ɗauko jakarta sai ta buɗe min ta ce malam ka kirdin shiyan dina yanzu na zan wuce neman aiki ita ko a jikinta auren ya mutu wai ita wai ta huta ta kai tun ɗa namiji wallahi ba kirbar ta kai tun ɗa namiji ba saboda idan yaka je wurin aikin kin zama oga ne namijin dai shi zai ci gaba da aikinki wani ogan naki sai ya aike ki siyo amala wani ya aike ki siyo teba wani safara wani kuma ta ce wallahi wai na yake so ki siyo mai ko dan wake kuma dole ki siyo wanda hala mijinki bai taba aikin ki siyo mai safara ba bai taba ba amma kina cewa kin huta da kai kin dan namiji wallahi sai kin zama masujin dan namiji wallahi kuwa sai kin zama masujin dan namiji saboda haka wani lokaci mata suna kuskure game da wannan iyaye suna kuskure ku ilmantar da ƴaƴanku ilimin da ake cewa ba zan aurar da ita ba sai ta yi ilimi ƙarya ne ilimin zamani ne ba ilimin sanin Allah ba in dan sanin Allah ne wallahi tuni zai rabu da ita yace ta ki boku sai islamiya aurar da ita a huta aha shi wannan ba ilimi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah kuma ya kiyaye tambayar da zan karanta ta karshe a bangaren wasiƙu da aka turo ta ainihin WhatsApp na'am aimin afuwa mai tambaya yace assalamu alaikum yace mutum ne yake azumi sai wata ta taba shi sai yayi mazi yana azumi wata ta taba shi mazi ya fito ne ya azumin shi a mazhabar malikiya sai ya rama azumi a mazhabar malikiya wacce ita muke yi a wannan kasa tamu azumi ɗaya ya hau kan sai ya rama a sauran mazhabobi kamar shafi'iyya bai da ramuwa amma abin da ya fi shahara wurin fatawa a wurin mu kan malikiya shine zai rama azumi guda daya yace assalamu alaikum malam muna kallon tafsirin ka daga Lagos me ye hukuncin mai hulɗa da matar da ba muharramarsa ba a watan azumi bayan ya sha ruwa to wannan hausa ya yi dan tambayar tana da ma'anoni in hausa ya yi in duk da yake yadda a Lagos take ba san hausar shi ba amma ni a hausa ta abinda ya faɗa babban magana ce kuma babban laifi ne aka yi can babban ma aka yi amma sai ya saka ya to mu sani cewa wannan yana cikin ainihin fishi na Allah domin watan Ramadana ba wata ne da mutum zai je yana aikata alfasha ba wani idan ya buɗe baki kuma sai je ta aikata alfasha wannan ainihin aurin kai ne da kuma saba wa shari'a kai tsaye insha Allah ta'ala wannan ita ce tambayar da zamu amsa na karshe sauran tambayoyin da ba a ji ba siyace mu saboda yanayin lokaci akwai rubutattun tambayoyi da ke gabana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tahiyatul masjid yana cikin raka'o'in rawatib baya ciki a ina ya fi dacewa mutum ya rika yin addu'a bayan farilla ne koko bayan nafila a cikin sallah ya fi dacewa kai addu'a cikin sujda cikin tahiyya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu someone with two wives and seven children and he does not have enough money to do zakat al fitr on behalf of all his family can he do zakat al fitr for himself alone by giving the same item to his first wife and the first give the second wife and the second give the first child and the first child give the same did you get the question so let me complete the question then to the second child
And the second, and this continued to the last child, and the last child gave it to someone else. Let him give it, let him turn it back to his father. So, and let him go around and run and come back. Someone else outside the family. Remember, sir, that the same item is from their father. You can answer in Hausa language, thank you, madam. So, wannan ba haka bane. Zakatul fitr ita zakka duk inda take mutum baya ba wanda ya wajaba ya ciyar da shi zakka saboda haka zakatul fitr ba zaka ba matakka ba ka ba kishiya ta ba da ai tai wannan bai ba. What I'm saying is that any kind of zakka, such as zakatul fitr wa zakatul amwal, the zakat, which is one of the five pillars of Islam, all this kind of zakat, you cannot give it to a member of your family that is that who is compulsory on you to feed. Whoever is compulsory on you to feed him, you cannot pay him zakat, such as your wife, your children. So you cannot do it this way. You can, if you possess only a foodstuff that can be a zakah for one person, so do it for your son. If you don't have anything other than that, so do it for your son. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya bar mana kai malam a cikin imani ko? Na'am, don Allah ƙarin bayani nake nema game da waɗannan nafilu na raka'atul fajr. Sannan kuma da bayani akan aswaki a lokacin irin wannan Ramadan. Aswaki da watan azumi in dai ba danyen itace bane babu matsala. Dan kada mutum ya tsotsi wannan tacin. Sannan kuma raka'atul fajr raka'a biyu ne idan kai ta babu sura a takaice yayi. Assalamu alaikum. Dan Allah malam ina son ƙarin bayani akan sujudi tilawa, yaya ake yin ta, yadda ake sujudan sallah haka ake yin sujudin tilawa. Sai dai ita sujudin tilawa abinda zaka faɗa sajada wajhi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li Allahumma ij'alha li indaka dhukra wa aktub li biha ajra wa ij'alha li indaka dhukra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Idan ba zaka iya ba kai subhana rabbiyal a'la ka tashi shikenan. Assalamu alaikum. Yan shara ne suka shigo unguwa suka kashe mutum biyu a gabana, ni kuma ina da bindiga a hannu, sai na harbe na kashe su biyun. Yaya hukunci na idan kisa ne na kariya? Mutum ya halatta ya kare kanshi, wurin kare kanshi dan kar a kashe shi, in ya kashe wani babu kafara a kanshi, babu diya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina gani wannan shi tambayar karshe, sai Allah ya kai mu malam a karanta mana aya ta 80, wala ya amurakum an tattakhibul malaika. Nan ne? Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
الله سبحانه وتعالى يجي ومنكرًا تولّم منكرًا تولّم في آية 81 كنن. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول.
نعم.
ثم جاءكم رسول قد لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم لكم على ذلكم قصري.
نعم.
قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
نعم. وأنا آية الشيخ أبو بكر محمد قمي yayi matashi ya kafin ya fassara ta yace summa bayyana Allah ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana annahu la yajuzu li ahadin mimman huwa ala dinin ghairi al-islam cewa zai halatta ga duk wanda yake kan wani addini wanda ba addinin musulunci ba an yastamirra ala tamassuk bihi duk wanda yake kan wani addini wanda ba addinin musulunci ba bi halatta ya ci gaba da wannan addini da yake ba ya bari Allah ya hana duk wani addini da kake yi wanda ba musulunci ba ka bari Allah ya hana wa yatrukul islam kuma ya bar musulunci ba'da ma tabayyana lahu annahu al-haq am annahu haq bayan ya bayyana gare shi musulunci gaskiya ne muwafiqun fil aqidati lima fi kitabihi addinin musulunci yayi daidai a bangaren aqida da abin da ke cikin littafin shi alladhi ya'malu bihi wanda yake aiki da shi iz domin tarku dukhul al-islam tarku al-din barin shiga musulunci idan ba yahudi yake shiga musulunci to ya bar yahudanci idan ba nasare yake shiga musulunci ya bar nasaranci yace li'anna al-mithaq alladhi fi kitabihi mustamilun ala ittiba'i muhammadin sallallahu alayhi wa sallam domin alƙawarin da ke cikin littafin at-taura da injila ya kunshi din annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi ta'ala allah yace wal furqatuna ko ka ambata iz hina aqada allah mithaq an-nabiyyin ayayin da allah subhanahu wa ta'ala ya karbi alƙawarin annabawa ahadu alƙawari ne tsakanin Allah da annabawa lama bi fatih al-lam lil ibtida wa tawkid ma'na al-qasam alladhi fi aqd al-mithaq wannan karfafa magana ne wanda yana da ma'anar rantsuwa da yake cikin daukan alƙawari wa kasri halima kenan muta'alliqun bi akaza wa ma mawsula alla wajhaini ay lilladhi atainahu Allah ya dauki alƙawari tsakanin shi da annabawa saboda bai wanda yayi musu iyahu wa fikra'atin atainakum min kitabin wa hikma Allah ya tada annabawa yace musu ku sani akwai alƙawari tsakanina da ku saboda ne muku baiwa na ba ku littafi wa hikma na ba ku hikima cewa to ga alƙawari mun dauka thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum idan manzo ya zo muku sannan bayan ne muku wannan baiwa manzo ya zo wanda yake gaskata abinda ke tare da ku kaman yadda mu musulmi mun yi imani da Old Testament mu musulmi mun yi imani da New Testament to wannan manzo yazo min al-kutubi wanda yayi imani da abinda kuka zo da shi na daga littattafai wal hikima da hikima wa huwa sadiqun lil kulli nabiyyin ya'ti ba'da akhar wannan aya ta tabbata akan duk annabin da zai zo bayan wani ila muhammadin hazuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tu'minun nabiy cewa za ku imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi jawabul qasmi ai in adraktumuhu in kurriski annabin nan za ku imani da shi kuma za ku taimake shi wa umamuhum taba'un lahum fi dhalik yadda Allah ya dauki alƙawari tsakanin shi da annabawa to ai al'ummomin wa'annan annabawa duk wannan alƙawari ya hau kansu qala ta'ala lahum Allah ya ce wa annabawa a aqarartum kun yadda kun amince da dalika da cewa za ku gaskata annabin da zai zo a ƙarshe wa aqattum qabiltum ala dalikum isri ai ahadi kun dauki alƙawari kun karba alƙawari na kan haka qalu annabawa suka ce aqararna mun yadda da wannan alƙawari qala Allah ya ce wa annabawa fashhadu ku sheda ala anfusikum akan kawunanku wa atba'ikum da mabiyanku bizalika wa ana ma'akum min ash-shahidin kuma ni ina tare da ku a cikin masu sheda alaikum wa alaihim akan ku da su dan haka wannan wani alƙawari ne mai karfi tsakanin Allah da annabi Isa tsakanin Allah da annabi Isa alaihi as-salatu was-salam da kuma al'ummar su cewa idan annabi ya zo ƙarshen zamani ba makawa sai sun gaskata sun bi shi ta wurin kai da rashin bin wannan annabi
wannan kuma wata babban mushkila ce wacce ba su da mafita in suka tsinci kansu a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya kiyaye faman tawalla ba'da zalik
faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun
afa ghayra dinillah
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
الله يقول فمن تولى أعرب بعد ذلك الميثاق يقول رزق يهودا ونصارى يقول لك يجي سوراري bayan ya san wannan alƙawari na gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ya kauda kai fa ulaika humul fasiqun Allah yace to wa'annan sune fasikan bayi alkharijuna an aliman wanda suka fice daga imani a'adat zamira fi tawalla kaga fa man tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun kaga nan wurin an maimaita zamiri ala lafzi man fa man kaga kalman man yana daukar mufradi musanna jam'i muzakkar muannas amma kaga tawalla taqdir alfa'il huwa amma sai aka ce faman tawalla ba'da zalika yakan a ce kazalika huwa alfasiq sai aka ce fa ulaika humul fasiqun yadda yake tawalla fi'li ne na mufradi amma an kawo ulaika kuma da lafazin jam'i saboda kula da lafazin man man yana daukar mufradi da jam'i وجمع اولئك حملا على المعنى ام بعد معنى فمن اخذ ذلك الميثاق وند يدولنا القوري يعرف انه لا ينبغي ليهودي ولا نصراني ان يستمر بالتمسك يا san cewa bi halatta ga wani ba yahudi ko wani ba nasari ba ya ci gaba da ruko bi yahudi yaji da addinin shi na yahudanci aw nasrani yaji ko nasara wayatruka alislam ya bar musulunci ba'da ma tabayyana lahu alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa illa duk wanda ya ci gaba da rike wani addini ba musulunci ba falaysa ala shay'in min dinihi ba addinin yake ba wasa kawai yake yi iz taraka shartahu dan ya bar sharafin shi afa ghayra dinillahi ya bago Allah subhanahu wa ta'ala yace wai wani addinin suke nema da ba na Allah ba banda dimuwa na dan adam wani addinin zaka nema banda addinin Allah ai ayatulubuna dinin ghayra dinillah suna neman wani addinin wanda ba na Allah ba ayil islam alladhi akhadha almithaq ala atba'ihi idha dhahar wanda musulunci ya dau alkawari ga mabiyan shi in ya bayyana bil ya'i almutawallun wa qura'a bitta yana afa ghayra dinillah ya baguna ko ta baguna walahu aslama ay in qada man fis samawati wal ard bayan duk wani wanda yake cikin kasa da duk wani wanda yake cikin kasa da wanda yake cikin sama Allah subhanahu wa ta'ala yake bi dole ne mutum zai bi Allah akan qada'i kauni ko da ya ki din Allah akan qada'i shar'i in mutum ya ki din Allah akan alula da sallah amma ai dole ne numfashi iska ko ya yi numfashi ya shaki iska kuma ya fito da ita to in ya isa ya ce shi ba zai bi Allah ba ya daina nishi inda dai Allah ya yi shi ya dinga nishi shi ya daina ba zai kara ba saboda taurin kai ai ba zai yiwu ba dan haka duk wanda yake cikin sama da kasa Allah yake bi in ya ki din Allah akan shari'a to dole ya bi Allah akan dabi'a wannan ka'ida ce tau'an bila iba'in wasu suna bin Allah cikin da'a da biyayya ba taurin kai wa karhan bisayfi wa'ansu kuma sai an yi amfani da karfin so da dole su bi Allah wa mu'anatu ma yalzu ilayhi kuma sai sun ga abin da kafircin zai kai su gare shi in sun kibi an dau makami a kansu wa ilayhi yurja'un dukkan mutane masu komawa ne zuwa ga Allah bilya'i wa quri'a bitta'i turja'una za ku koma ga Allah ko ake mai da ku zuwa ga Allah wal istifham lil inkar wannan tambaya domin a musa a ainihin tsawatar akan halin da kafirai ke ciki na kangarewa Allah wa min shurutul imani bi dinillah daga cikin sharuddan imani da addinin Allah al imanu bi jami'il anbiya imanin ka bai cika sai kai imani da dukkan annabawan Allah
عليهم الصلاة والسلام إرادة أمينة الله تثبت على قريسه. ولذلك قال تعالى ينحك الله تعالى يتي قل آمنا بالله وما أنزل علينا
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
نعم wannan aya za ku ga ta yi kama da wata aya can da muka karanta wata shekara a cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wancan qulu wannan kuma qul wancan amanna billahi wa ma unzila ilaina wannan kuma wa ma unzila alaina wancan wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim wannan kuma wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim wannan sune bambancin mu tsakanin wancan ayat da wancan kuma zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan aya a daidai inda ake magana kan banu isra'ila in ba su addinin musulunci ba duk addinin da suke yi aikin banza suke to ai wannan ayan ma dai akan annabi ibrahim ake magana an kuntu shuhada id hazara yaqub al maut qalibani ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ita ma wannan aya in ka kula an kawo siyaki an koro zance akan yahudawa da nasara har aka zo aka ce qul amanna billahi wa ma unzila ilaina shi yasa Allah yayi gaskiya yace wannan littafi nashi Allah yace kitaban mutashabihan mataniya alqur'ani littafi ne mutashabihan ne kama da juna yadda kissan ta koro a baqara sai ga tayi kama da ali imran shine kitaban mutashabihan kitaban mutashabihan masaniya taqshi'ru min qulubi alladhina yakshuruna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah da haka alqur'ani haka yake kaman cece ne ya tsakanin ayoyin Allah Allah yace kullahum ya muhammad ya kai muhammad ka ce musu amanna billahi wa ma unzila alaina mun yi imani da Allah da abinda aka saukar mana وما أنزل على إبراهيم ذا أبن لأك توقوى النبي إبراهيم وإسماعيل وإبوى إسحاق ويعقوب والأسباط أولاده آئم النبي يعقوب وما أتي موسى وعيسى من إيماني ذا أبن لأك با النبي موسى ذا النبي عيسى والنبيون من إيماني ذا النباوى من ربهم ذا عندك أبن جنسو لا نفرق بين أحد منهم فما ربوني tsakanin annabawan Allah bitasdiq wa takzibi mugaskata wani mukaryata wani ba mai wa nahnu lahu muslimuna mu masu mika wuya ne masu musulunta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisuna fil ibada muna ma tsantsanta bauta ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan ya jero sunayen wa'annan annabawa a wannan wuri a jiya ina kallon wata tasha a hanyoyin kafofin sada zumunta dinnan na Facebook sai naga an kawo bidiyo din wani mutum wai shi yana magana akan cewa dukkan annabawa idan Allah ya aiko su ba ruwan su da komai sai littafin da aka ba su sai nace kaga wannan ba karamin tantirin jahili bane yace annabi Musa da yazo a taura kadai yazo ya karantar da banu isra'ila ba su san komai ba sai a taura
annabi Isa da yazo injila kade ya karantar duk da yake yayi imani da attaura amma injila kade ya karantar yace annabi Dawuda da yazo zabura kade ya karantar to wai don Allah idan mutum bai san abu ba dole sai yayi magana shi a ina ya karanto abinda ake cewa comparative religion ina ya karanto yadda shari'o'in magabatan nan suka kasance yadda kuka san al'ummar musulmai muna da hadisai annabi Musa da yazo da attaura da akwai abinda ake cewa talmud talmud wa'ansu karantarwa ne wanda malaman yahudawa da sahabban annabi Musa tun lokacin suka kani game da interpretation na attaura shi ake cewa talmud kuma yana sai dai tafiya ke tafiya da Allah sun kare sun rage amma akwai talmud ko lokacin annabi Musa akwai attaura kuma akwai interpretation da sharhi da fassara na attaura yace annabi Isa da yazo injila kade ya karantar banda ita ko attaura ya aje ta gefe wannan ne irin jahili ita injila new testament ba wa an shari'o'i a ciki injila wato tauhidi ne a cikin ta da kadai ta Allah da ladubba da hakuri da sauran su amma abinda injila take yi tana cewa ne yahudawa su kara ruko da attaura ay aiki da abinda ke cikin attaura sai dai an kawo sauki an sauka wa'ansu abubuwa me yasa za ka ga tsara ba su da zakka ba su da rabon gado ba su da kaza da kaza saboda ai dama injila da ta zo bata kawo wa'annan ba injila tana cewa ne abin da ke cikin attaura gaskiya ne ku ci gaba da ruko da shi amma dai da sauki an yi muku yace wai annabi Dawuda da yazo da zabura ita kade ya karantar wannan irin jahili ne annabi Dawuda yana cikin banu Isra'ila da attaura yayi aiki zabura wa'ansu la dubba ne da tauhidi da sauransu a ciki ba a canza wata shari'a ba saboda haka wa'in suna yin magana akan abin da ba su sani ba in mutum bai san abu ba akan addinin nan na Allah don Allah ya shiru kada ya tashi ranar tashin kiyama da zunubin shi da zunubin wa'inda ya batar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne fiqhu da kuke gani na malamai fahimta ne da suke wa alqur'ani da hadisi kuma dole in za ka yi aiki da Qur'ani da hadisi ai ba da ka za ka yi aiki ba in ka karanta Qur'ani da hadisin kuma yaya ka fahimta to saboda kar a samu rikici sai aka ce mu tsaya akan fahimtar magabata shine ma'anar fiqh yanzu bazan kawo ni in sifarin lan alula in ce ni na gano guda tara ne ba me ahadari ya ce mana guda bakwai mun tsaya a bakwai me isiya ya ce bakwai menene malamai sun ce bakwai mun tsaya farallan alwala guda bakwai ne ya ishe mu shine fiqh wai ma'ana domin a samu tsayayyar fahimta kada kowa ya zo a rikita addinin Allah da haka jama'a mu sani wajibi ne kai imani da alqur'ani kai imani da hadisi duk wanda ya ce maka ba bukhari da muslim wallahi ƙarya yake yana so ne ya halakar da kai yana so ne ya cire maka rigar musulunci gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum